بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، muna nan dai muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi, wanda cikin nufatansa da horewarsa ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini, yau muna 26 ga watan Rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1446 a gidan miladiya, yau 26 ga watan 1 shekara ta 2025. Mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub, littafi da ke magana akan miyagun cututtuka waɗanda suke kama zukata, wanda da zaran wannan cuta ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka ta kama zuciyar ɗan adam, to za ta gurɓata masa rayuwarsa, za ta lalata masa imani, za ta haifar da mummunan rayuwa da mummunan makoma ranar tashin alkiyama. Allah ka tsare mu. Muna nan a cuta ta uku. Cuta ta uku idan ba a manta ba ita ce aljidal wal mira, wanda muka fara karatu a kan ta satin da ya gabata. A farko malam ya yi mana shimfiɗa akan aljidal wal mira da irin yadda yake da mummunan tasiri ga zuciyar musulmi ko ga zuciyar ɗan adam, wanda mun ƙara waɗansu bayanai kan cewa Allah ya rage wannan ƙara. Wannan katafariya cuta ta almirau da aljidal, jayayya da musu da sa'insa, tana gadar da gaba da ƙiyayya tsakankanin musulmi, tana kuma gyara ƙarya ta ɓata gaskiya, kamar yadda take haramta wa mutum samun ilimi mai amfani, tana kuma sababa wato jin kai da isa da fankama da fariya baya ga ɓata lokaci wacce take haifarwa. Wanda a ƙarshe muka ce wannan matsala tana haifar da bayyanin bid'o'i a cikin addini. Duk ƙungiyoyin da suka shahara a bid'anci a cikin addini, to za ka ga suna da alaƙa da jayayya. Ma'anan jayayya za su yi ta ɗaukan ayoyin Allah suna haɗa su kawo, suna ɗaukan hadisai suna haɗa su karo, suna ɗaukan ayoyi su haɗa su karo da hadisai, su ɗauki hadisai su karatu su haɗa su karo da ƴan uwansu hadisai, wanda kuma wannan yana jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala. To aljidal da almira mun ji ma'anansu kamar yadda malam ya kawo cewa shine jayayya domin kawai galaba, domin wani ya nuna na fi wani ƙwarewa wurin iya magana, na fi wani sani, na fi wani ganewa, ba domin gaskiya ta zo ta bayyana ba. To malam da ya kawo ta'rifinsu da kuma bambancin da ke tsakankanin aljidal da almira, wanda mun ji cewa aljidal da almira akwai malamai da suke fahimtar cewa duk abu ɗaya ne. Aljidal shi ne almira, almira shi ne aljidal, kuma shi ne almunazara, ko kuma shi ne almumarat ko almunaza'a. Duk dai san waɗannan cututtuka ne, amma kuma akwai daga cikin malamai da suke ganin cewa almira jayayya ce wacce take ba ta da wata ƙofa ta alkhairi, amma aljidal akwai ƙofa na alkhairi a cikin aljidal. Suka yi la'akari da wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan. Akwai aljidal wanda za a yi jayayya da kafirai domin a tabbatar da gaskiya, a ɓata ƙarya, akan jayayya da maɓannata domin a tabbatar da gaskiya a ɓata ƙarya. To wannan ya sani sai waɗansu malamai suka bambanta. To yau inda za mu tashi shi ne inda malam ke cewa ma'adan jidal fil Qur'an, ma'anan jidal fil Qur'an, ma'anan aljidal fil Qur'an. A cikin hadisi ne kamar yadda malamin nan ya kawo, yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almira'u fil Qur'ani kufrun, jayayya a cikin alqur'ani mai girma kafirci. To sai malin yana neman ya tantance mana me ake nufi da jayayya a cikin alqur'ani. Kenan wannan zai baka hasken, kamar yadda ka san zunubai dama hawa-hawa ne, to haka nan shi ma babin jayayya da musu, shi ma zunubin shi hawa-hawa ne, wani jayayyan girman zunubin shi ya fi wani, wani musun girman zunubin shi ya fi wani musun, duk kuma dai sunansu musu ko sunansu jayayya, amma ba matsayinsu ɗaya ba ne. Akwai jayayyan da yake kai ga kafirci, jayayya ne, amma ana kutsa ma wannan jayayyan, to kafirci ya shigo. To shi ne malam yake son ya tantance mana menene ma'anan faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, almira'u fil qur'ani kufrun, jayayya a cikin alqur'ani mai girma kafirci. Yace wasafa annabi sallallahu alaihi wa sallam almira'a fil qur'ani bi annahu kufrun, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta yin jayayya a cikin alqur'ani a matsayin kafirci. Fa ma ma'an almira' fil qur'an, to menene ma'anan almira' fil qur'an, me ma'anan shi, domin mu gane menene kafirci. Tunda kaga idan jayayya ne ba a cikin alqur'ani mai girma ba ne, haramun ne, haramun ne. To amma in kuma ya zama jayayyan a cikin alqur'ani ne, shi kuma ya zama kafirci. To menene ma'anan almira' fil qur'an? Malam ce almuradu bil mira'i fil qur'an, abinda ake nufi da jayayya a cikin alqur'ani shine ash-shakku fihi, shakka a cikin alqur'ani. Wa hadha kufr, wannan kafirci. Fa idza shakka annahu kalamullah, idan mutum ya shakka cewa wannan maganan Allah ne, ya samu shakka har ta kai ga wani zai ce maganan Allah ne, wani kuma ya zai ce ba maganan Allah ba ne, to wanda ya shakka akan cewa maganan Allah ne, wannan ya kafirta. Wannan jayayyan da aka yi kafirci ne, saboda an yi jayayya ne akan shakka cikin alqur'ani mai girma. Kowa san cewa alqur'ani mai girma, ko in ce duk musulmi ya san cewa alqur'ani mai girma gaskiya ne, ko akwai wanda ke da kokwanto akan haka? Tun daga harafin shi na farko har ya zuwa harafin ƙarshe gaskiya ne. Ka cire ma'anan wai ayoyi kaɗan harafi, harafi kowane harafi a cikin alqur'ani mai girma daidai ne kuma gaskiya ne. To ballantana kuma jumloli, ballantana ayoyi, ballantana ma'anoni masu kyau waɗanda suka danganci waɗannan ayoyi duka gaskiya ne. To idan aka samu wani yi musun cewa Qur'anin nan gaskiya ne, ko kuma sashen Qur'anin nan gaskiya ne, sashi ba gaskiya ba ne, har yi tsaya yana neman ya kara wannan matsayin nashi, to wannan almira'un kafirci ila an fahimta. To haka nan kuma kowa ya yarda cewa Qur'ani mai girma shari'a ne, dalili ne wanda zai sadar da kai zuwa ga Allah. Idan wani ya musun haka, ko ya musun sashen Qur'ani akan bayi da wannan matsayin, jayayya akan wannan kafirci. To haka nan kuma kowa da cewa Qur'ani mai girma hujja ne, duk wanda ya magana ya kawo hujja da alqur'ani ya tsaya da hujja yayin da wani karban wannan ya tsaya ne neman mujayayya ya nuni akan cewa wannan ka kawo wani abu ne badadde na da wanda yanzu an wuce yayin shi an yi wane ne yana neman ya kore cancantar alqur'ani ya zama hujja to wannan kafirci ya kafirta kila an fahimci abin da malam ke nufi to shine ke cewa abin da yake nufi shine fa idza shakka annahu kalamullah wanda ya shakka cewa alqur'ani mai girma maganan Allah ya samu shakka akan wannan ko kuma ya shakka kenan cewa alqur'ani gaskiya ne ko ya shakka akan cewa alqur'ani mai girma hujja ne ko ya shakka akan alqur'ani mai girma dalili ne wanda zai ja ka zuwa ga Allah zuwa ga tafarki madaidaici duk wanda ya tsaye jayayya akan wannan to ya kafirta to shine ke cewa fa idza shakka annahu kalamullah idan mutum ya shakka cewa alqur'ani mai girma maganan Allah ne aw qala innahu makhluq ko kuma mutum ya tsaye yana jayayya akan cewa alqur'ani mai girma halittan Allah ne ba maganan Allah bane idan zan tuttukun mu'tazila cewa alqur'ani mai girma halitta ne na Allah ba maganan Allah bane in aka ce magana ce ta Allah kaga sifa ce kadi mutum da zatul ilahiyya in aka ce magana sifa ce ta zatin Allah subhanahu wataala to su kuma suna son su kore ma Allah sifa suna son su kore ma Allah sifa ta magana sai ce alqur'ani mai girma halittan Allah ne ya halicci magana sai tsusa ta a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fito da ita da harshensa amma alqur'ani ba magana Allah bane kamar da suke riyawa to duk wanda ya tsaya yana sa'unsa ana sa'unsa da shi akan alqur'ani mai girma magana Allah ne ko ba magana Allah bane faqad kafara ya kafarta ya kafirta saboda menene almira'u fil qur'ani kufr malam shi an ja'ala yatatabba'u al-ashya'a likay yasir ila jahd shay'in mimma anzalahu Allah wa nahu zalika ko ko mutum ya tabba kulle yana bin wadansu abubuwa wanda dai daga karshe zai kai shi ya musan wani abu da Allah ya saukar to wannan kulle da binciken da yake kafirci aljidalun almira'u ne fil qur'an kafirci daka duk wani bincike wanda zai kai ga mutum natijan da zai samu a karshe kawai ya koma yana inkarin wata sifa na alqur'ani mai girma ko dai kasancewar alqur'ani hudan to duk binciken da zai kai ma mutum ya kore cewa alqur'ani hudan ne ko nur duk binciken da mutum zai yi ya kai ga karshe cewa ya karanta alqur'ani mai girma ba nur bane ko ba binciken shi ne nur din ba ko tibyanan li kulli shay binciken shi zai kai ga karshe qur'ani bai zama tibyanan li kulli shay ba ko qur'ani mai girma Allah kira shi zikir binciken shi zai kai ga ya gamsu yanzu qur'ani ba zikir bane to duk wata sifa da ta tabbata a alqur'ani cewa sifan alqur'ani ne to duk wani bincike da duk wani tattaunawa da za a yi wanda zai kora wannan sifan na alqur'ani to wannan jidalin ya zama kafirci sai malai ce fal mujadalatu wal mumaratu huna ala madhhab ash-shakk wal rayba mujadala wanda zai kai ga kafirci da mumarat sa'a wanda zai kai ga kafirci a nan wurin abin da ake nufi ala madhhab ash-shakk wal rayba wanda yake a matafiyan shakka da kuma kokonto to a wannan lokaci duk inda aka yi sa'in sa cikin al'amarin alqur'ani mai girma to kafirci ya shigo مالك شيء وليس من الجدال في القرآن الممنوع أن يناقش في التفسير بعلم باشد بشكل الجدال في القرآن جاية أتنا القرآن من جرما واند أكا هنا أظونا أتتونا أتنا الأمر التفسيري بعلم فيقول سيئتي هل المراد كذا أو المراد كذا gashi Allah ya ce ya faɗi wata aya to shin ma'anan kaza ake nufi ko kaza ake nufi malamin tafsiri ya nakalto zantukan malaman tafsiri akan wata aya wa tarjihu ahli al-wujuh da karshe sai ce amma zance kaza shine mafi inganci sai masa da dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza to wannan ba shine jayayyen da aka hana ba shi wannan jayayya ne domin a isa zuwa ga gaskiya yanzu gaskiya kake so ka gane to amma wani malami ya fassara wannan ayan da cewa ma'ananta kaza wani malamin ku ne cewa ba ma'ananta kenan ba ma'ananta kaza ne to yanzu zaka bincika ka bincika kai ta lalubo zantuttukan malamai daga milansu akan wata fassara da aka yi wata aya domin me domin ka isa zuwa ga hakikanin ma'anan wannan aya to wannan ba almira'u bane fil qur'ani ba aljidal bane fil qur'ani wannan ba shi daga cikin jayayyen da aka hana kenan kana iya zuwa ka samu wani ka ce fassara min aya kaza ya fassara maka sai ka ce gaskiya ban gamsu da fassarar nan ba bari ka ji ne fassarar da na gamsu da shi sai ya kawo maka nashi ya kuma yi kokari ya kore naka domin nashi ya tabbata domin yana ganin wannan ya fi kama da shari'a to wannan ba shi daga cikin abin da aka yi hani a kai wannan ana yi ne domin a tabbatar da ilimi a kuma ainihin sai sai fa haza ne kashin bi ilmin li ma'rifati muradin lahi ai irin wannan tattaunawa ne wanda za a gane hakikanin abin da Allah ke nufi to ba shi ne alqur'ani mai girma da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi hani akai ba a ƙarshe sai ce fal maqsudu bi wasfi al mira'i fil qur'ani bi annahu kufr yace kai abin da ake nufi kawai a takaice da cewa musu ko jayayya a cikin alqur'ani mai girma kafirci ne ai allazi yakunu ala sabili shakki wal irtiyabi wat takdhib shine wanda zai zo a kofar shakka da kokonto da kuma karyatawa kaga duk wani jayayya da za a yi kamar da ne bayani a baya ta kai da an karyata alqur'ani an karyata wata aya ko an karyata wata shari'a da wani da wata aya ta tabbata to wannan shine ake nufi kafirci shine kuma zaka ayoyin alqur'ani mai girma da yawa sun zo suna nuni akan kafircin irin wannan matafiya ma yajadul fi ayatillahi illa alladhina kafaru ko haka qur'ani yace babu masu musu a cikin ayoyin alqur'ani mai girma illa alladhina kafaru wala yughraka taqallubun fil bilad to irin wannan musulmi za a kayyata sakon da wata aya ta zo da shi za a yi musu domin a kore wata shari'a da wata aya ta zo da shi to kaga wannan la shakka kafirci wajadalu bil batili liyudhibu bihi al haqq suka jayayya da ƙarya domin su ruguza gaskiya suka ɗauko ƙarya suka tafa ta a gaba suka gyara ta domin suna son su ruguza gaskiya gaskiya kuma ita ce alqur'ani mai girma to wannan la shakka kafirci inna alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sulthani atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi kaga ita ma wannan aya tana tabbatar da cewa duk masu musu a cikin ayoyin alqur'ani mai girma suna son su kore sakon alqur'ani to wannan girman kai ne na kafirci wanda ke cikin zukatansu wa min annasi may yujadilu fi llahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid akwai masu jayayya a cikin ayoyin alqur'ani mai girma amma ma'abota shedan ne suna raka shedan ne to shine malik ke fassara maka cewa jayayyen da aka hana shine wanda yake tabbatar da shakka a cikin alqur'ani yake tabbatar da kokonto a cikin alqur'ani ko yake karyata alqur'ani dukansa ko sashin sa ko da ko harafi ɗaya ne ta kai ga za a karyata to wannan jayayyen ya zama kafirci akan sami masu jayayya har a cikin masu nahawu sai su jayayya akan wani tarkibi da ya zo a cikin alqur'ani mai girma ko akan wata fa da ta zo ko akan wata wawun da ta zo su nuna cewa wannan ba daidai ba ne an yi kuskure wani lokaci ma hatta kai ga su rika ganin cewa wannan tarkibin sentence ɗin da aka kawo cikin alqur'ani mai girma bai yi ba
waɗanda suka fito suka yi tijayiya kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budtum wala antum a'budun takum dinukum wa ladin suka ce rakaka ne kawai rakaka kawai an cacca kuɗa abubuwa ba a yi bisari ba to wannan kafirci ne domin ya kai ga ƙaryatawa ya kai ga koyar shari'ar alƙur'ani mai girma cewa wannan littafi ne gagara tsara to kaga wannan kafirci ne akwai kuma waɗanda za su ɗauka su ce nan gurin da an kawo lafazin kaza ne da ya fi cin gyaran Allah ne kafirci ne wannan za ka riƙa samun shi a wurin masu ilimin nahawu aka riƙa samun irin wannan to haka nan kuma akan same shi a gurin irin waɗannan mutanen mene sunansu almaniyun ɗan secularism waɗanda su suna ganin addini daban rayuwa daban da haka duk wata aya da za ka kawo suna ganin ka zo da bankauren abu wannan ayan ka batta a masallaci da makaranta amma ka so mu fa waɗannan ayoyin alƙur'anin ba su da ruwa da tsaki a ciki siyasa fa ƙur'ani ba shi da ficewa a ciki waɗannan ayoyin duk da kake kawo su a kan yadda ya kamata a gudanar da siyasa wannan tsohon labari ke na shekara dubu yanzu akwai ci gaba a bar mutane su tsara yadda suke so su rayu a demokrasi ayuwaye kaga wannan ya kai ga ƙaryata shari'ar alƙur'ani ko walaƙanta ayoyin alƙur'ani to kaga wannan duk yana daga cikin nau'o'in kafirci akwai munafiƙai waɗanda yake su ma za a zo da wata aya da shari'anta a cikin alƙur'ani mai girma sai su kore sai su ƙaryata wani lokaci su ce alƙur'ani mai girma ya kaya cika da warwara can gurin a ce kaza 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 wanda kuma duk waɗannan jahilci ne kawai da munafinci idan ka samu ƙwararrun malaman tafsiri za su fayyace maka duk wata aya da kake da ruɗani a cikin tunaninka cewa wai sun ci karo da junansu akwai ayoyin da yake wani sai ce maka a can gurin an ce la yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba a wata ayin kuma sai kaga an ce qala khasu fiha wala tukallimu Allah kuma yayi magana to ya za a yi a ce can Allah an ce Allah ba zai magana da su ba can kuma gashi Allah ya magana da su sai wani ga cewa to akwai cin karo kenan a cikin ayoyin alqur'ani mai girma to idan ka samu ƙwararrun malaman tafsiri kayyace maka gurin za su yi ta ka gan shi kamar yadda kake ganin hasken rana shirin ta fito maka ba wani cin gyara babu wani abin nan saɓani a cikin ayoyin alƙur'ani babu wani saɓani a ciki malamai na tafsiri sun ɗauki irin waɗannan ayoyi wanda yake a jahilcin wani jahili ko hauma yana iya hararo cewa kamar akwai cin karo suka fitar da waɗannan ayoyin suka yi bayanin su filla kuma in ka saurara da idan basira sai ka gane ko mitar akwai kashful ma'ani anil mutashabihi al-masani na al-imam ibnu jama'a duk wata aya da kake ganin kamar wani sun ci karo da juna za a ɗauke su ayoyin a faffayyace maka su filla kowace aya ka gane ta yadda take a nan kusa ma akwai littafin da Sheikh Muhammad Aminu Shinkiri ya yi daf'u ihami lidirab an ayatul kitab daf'u ihami lidirab an ayatul kitab tun kuɗa yiwon wancan karin cin karo tsakankanin ayoyin alƙur'ani mai girma duk ayin da ka sani kana jin akwai ta baba a kanta zai ɗauko ta tantance maka ita ya fayyace maka ita ka gane cewa ba ta ci karo da ƴar uwarta ba to ballantana ka kutsa cikin maganganun al-Imam Ibn al-Qayyim irin yadda yake ɗaukan ayoyin alƙur'ani mai girma yana fayyace su yana fito da shirin da ke ciki to ballantana ka cince da ka je maganganun Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nan zaka gane cewa Qur'ani haske ne gabaki ɗayan sa farkon shi da ƙarshen sa ba wani cin karwa cin ayoyin Al-Qur'ani Al-Qur'ani shari'a ne saukaki ne daga Allah walau kana min inda ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira amma min inda Allah babu wani sabani a cikin Al-Qur'ani mai girma ko da kan kai to amma waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu ko dai munafinci kamar wancan secularism ɗin sashen munafikai ne ai ko waɗancan ɗan ƙallon kaɗikirin sanin harshen larabci da luga da nahu ko kuma ɗan ƙallon sanin fiqhu su ma duk suna irin wannan ko kuma masu miyagun aƙida ya ɗauki ayoyin da suke nuni akan cewa wanda ya shiga wuta ba zai fita ba sai ya ɗauko sai ya ɗora su akan musulmi shi ne ta jayayya sai ya tabbatar da waɗannan ayoyin akan musulmi to kaga duka wannan shi ne ma'anan al-mira'u fil qur'ani kufur مالك شيخ عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن من ذا الله شيخ قرأة القرآن ما اتلفت قلوبكم ما تقرني زوج ينكتنا حقي فإذا اختلفتم انك كسام صعباني فقوموا عليه فكتاشكوا عنه كتاشكوا بش قرأة القرآن من جرمة ما تقرني زوج ينكتنا حقي tana ɗinki amma da zaran kuka samu saɓani to ku tashi ku bar shi ai kowa ya fahimci wannan saƙon an fahimci wannan saƙon yau ina ce kun fahimta ce to ku ƙara bayani to bari malam ɗin da ya kawo shi ya fassara mana ya ce ai idza ikhtalaftum fi fahmi ma'anihi fa qumu anhu idan kun samu saɓani gurin fahimtar ma'anonin waɗansu ayoyi to ba jayayya ake yi ba ku tashi in kuka tashi sai ku je ina na? Sai ku je fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamuna sai ku tambayi ƙwararrun malamai kamar yadda ɗaya daga cikin riwayoyin wannan hadisin ya zo da shi yayin da kuke karatu wannan ayar mun gane ta kenan kuna dunƙule kenan wannan aya ma mun gane ma'ananta wannan aya ma mun gane ma'ananta ina ka ce wa aqimus salata wa atuz zakata kowa ya gane wannan to mu ci gaba da karatu warka'u ma'ar raki'in ai kowa ya gane wannan mu ci gaba da karatu to ana nan ana nan ana nan aka zo wata aya sai muka yi kikkika muka kasa gane kanta muka kasa gane kanta to a wannan lokaci jayayya za mu yi a shi ne annabi ya ce a ku tashi in kuka tashi nan za ku je ku bincika ne ku tambayi waɗanda suka sani kila kun gane dauka an zo matsalan ƙaddaran Allah a ce maka komai da ke faruwa a duniya ƙarƙashin ƙaddaran Allah ne a daidai wannan lokacin kuma Allah ya baiwa kowane ɗan adam mashi'a da irada ko ba haka bane Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci komai akan ƙaddara a daidai lokacin nan kuma ga wata aya kuma ta ce maka liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin duk wanda ya ga dama a cikin ku to ya tsaya bi ta farki madidici sai Allah ya nuna cewa kana da mashi'a liman sha'a minkum duk wanda ya ga dama a cikin ku to ya tsaya bi addini mai kyau ta ma fa ma ta sha'una illa ayya sha Allah ba ku isa kuma ku so ba sai abinda Allah ya so to sai kuka kasa gane hakikin wannan bayanin to a wannan lokaci ka ku bata makan ku lokaci wannan ya ta kawo to ai can a'a ba jayayya za a yi ba ba zai zama filin wasa kwakwalwa ba kowa ya kawo irin nashi abinda yake gani ko da ko gogaggun larabawa ne masu fahimtar majaran kalmomin larabci za su je su samu wanda ya sani ne mene waɗannan ayoyi suke nufi kila an gane saboda yanzu mun samu wata aya kenan ko ayoyi masu shubaha shubaha cikin ma'anonin shubaha wanda shi muke magana a nan shi ne ayoyin da yake ba sa bayyana su kaɗai sai an haɗa su da waɗansu ‘yan uwansu. Su ne kuma bayani cikin surar Ali Imran ya kawo. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أيون ديك براك إياه فتودها كيكا لما على سوسيكا لكو أنس إن أنس كهذا سدف سنما أن ينزل فتو ثم سنين فتنة ما سنين أقلق أقلي والذين كسوا كاترتي sai ta kwakwalo waɗansu abubuwa da yake za a rikita fahimtar ayoyi a ta haɗa ayon alƙur'ani mai girma faɗa ana haɗa su kawo to wannan shi ne kafircin. So idan muna karatu sai muka zo ayoyin da muka gane bi ma'ana italafat kenan ƙuluguna zukatanmu a ɗauke suke a haɗe ba wani saɓani. To me ta yi me ta karatunmu malamin ya tafasara mana muna tafiya. To sai muka zo ayoyin da suka rikitar da mu meye ma'anin waɗannan ayoyin. To a wannan lokaci sai mu tashi ne sai mu je mu tambayi waɗanda suka sani ba ulumul qur'ani muke yi ba shi yasa ba na so in ta faɗaɗa bayanai in ta cikawa da misalai amma in ka duba littattafan ulumul qur'ani za ka irin waɗannan misalan da yawa akwai waɗanda yake ayoyin alqur'ani za su rikice musu sai a ce a je a samu sayyidina Abdullahi bin Abbas haji a tambaye shi. Bari in ba da misali ɗaya ka haɗa da wanda na bada a baya. Khawarij ne suka zo suka ce ai duk wani wanda ya zo ya ce zai hukunci bayan ga Qur'ani to kafiri ne. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, ashe Allah ba shi ne mafi kyan hukuncin masu hukunci ba? Da wannan aya Khawarij suka kafirta sahabbai da yawa. Suka ce sahabbai lokacin da aka sami hatsaniya aka sami rigima tsakankanin janibin sayyidina Ali bin Abi Talib da kuma janibin Muawiya bin Abi Sufyan, to sai aka zo aka ce a yi sulhu. Aka ce a yi sulhu, aka ce to wannan gefen su kawo wakili, wancan gefen su wasu kawo wakili. Ali bin Abi Talib kawo wakili sai ce ga Abu Musa nan shi ne wakili na. Muawiya kawo wakili sai ce ga Amr ibn al-As nan shi ne wakili na. Duk cikin su sahabbai ne, duk hudun da Ali da Muawiya da Abu Musa da Amr ibn al-As duk sahabbai ne. Khawarij suka ce to kun kafirta, kun kafirta. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, ai Allah shi ne kadai mai hukunci, duk wanda ya ce zai yi hukunci koma bayan hukuncin Qur'ani to kafiri ne. Kun gane? To da maganar ta yi ƙarfi ƙwarai da gaske sai sayyidina Abdullahi dan Abbas ya ce a matsayin shi na ƙwararre masanin Qur'ani ya ce bari ya je ya tattauna da su. Da ya kuma tattauna da su ya kawo musu waɗansu ayoyi da suka gusar musu da mafi yawa daga cikin shubuhohinsu da damansu suka tuba ma Allah, waɗansu daga cikinsu kuma suka doge suka ce haka dai za a tafi. Ya ce musu ko da kuke ta da wai alaihi sallahu bi akmal hakimin ba Qur'ani ne kawai ya ce idan an samu sabani tsakankanin mace da namiji mata da miji fa ba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, a samu hakim a samo mai hukunci daga gefen mace mai hukunci daga gefen namiji. Qur'ani ya tabbatar da wannan? Suka ce eh wallahi ka faɗi gaskiya. Yace to idan a haka ya harkan mata da miji mutum biyu kacal Qur'ani ya yadda a samo hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha akan mutum biyu ne kai fa, to me kake tsammani akan al'umman musulmi ta baki daya? Ina ne tun a samo masu hukunci? Ba Qur'ani ne yake maganar cewa mutum ya yi kuskure a cikin al'amarin aikin hajjin shi aka ce ya hukumu bihi zawa adilin minkum hajjan balagha al-ka'bati, ya hukumu bihi zawa adilin minkum a samu masu adalci ne su yi hukunci su ga yin hukuncin shi. Idan ya ji ko za su ce to laifin nan da kai na farauta to hukuncin ka shi ne kaza, haka ne sayyidina Abdullahi dan Abbas ya kawo musu ayoyin da yake ya gusar da dama daga cikin shubuhuhin su. To haka kaida take, idan kuka samu waɗansu ayoyi wanda ilimin ku bai kai ba, ba ku gane kansu ba, to ba zama za a yi aita jiyawa wannan ce to ni a fahimta ta, wannan ce a to ni kuma a fahimta ta, to a'a ku tashi katsayyar ku je gurin ƙwararren malami. Alaga fata malam mun samu rudani akan matsala iri kaza da iri kaza da iri kaza, mu muna fahimtan wannan ayan da ga yadda take, to amma a ƙara mana bayani. To a lokacin nan malami zai zauna ya kayyace bayanan, in shi ma yana da buƙatun sai ya je ya bincike mai zurfi, sai ce ku bani dama zuwa gobe, zuwa jibi, zuwa mako ɗaya zan je in yi bincike mai zurfi, sai in zo sai in muku lacca akan shikenan, an wuce wurin. To amma a tsaya ita haɗa ayoyin Alƙur'ani mai girma faɗa, to wannan manzon Allah ya hana, idan kuka samu saɓani to ku tashi kawai ku bar wannan wurin. To shi ne malaki ce mana, to ma'anar shi shi ne idza ikhtalaftum fi fahmi ma'anihi, in kun samu saɓani gurin fahimtar ma'anonin ayoyin Alƙur'ani, faqumu anhu, to ku tashi daga karatun, daga tafsirin ku tashi kawai. لئلا يؤدي بكم الاختلاف الى الشر, saboda kar wannan sabanin da kuka samu ya ja ku zuwa ga sharri, ya ja ku zuwa ga kafirci. A zo a kore shiriyar Qur'ani, a tabbatar da ƙarya, a kore gaskiya, a ruguza hadisai, a bata daidai, haka irin waɗannan matsalolin. Malai ce wa yahtamil, zai kuma yiwu wannan nahaya kana khasan bi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan hanyar da annabi yi ya ce in kuka samu sabani ku tashi, to abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke nufi a zamanin shi ne, saboda a lokacin nan ana saukar da hukunci, in kuka samu sabani ana iya kai ga a saukar da wata aya da za ta wahalar da ku ga baki ɗayan ku. Shi ne ya ayyuhal ladzina amanu la tas'alu an ashiya, ko in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunzalu alquran tubda lakum afa Allahu anha. Yayin da mutum ya ta kwakwale kwakwale, ya ta kwakwale kwakwalen tambayoyi da musu, ana iya saukar da ayoyin da zai wahalar da su. Manzo Allah sai ya miƙe a cikin sahabbai ya ce, ya ku mutane, inna Allah kataba alaikum alhajja fahajju fahujju, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta muku yin aikin hajji. To kowa ya zo aikin hajji wajibi ne, waye bai gane wannan sakon ba? Akwai wanda bai gane ba? Shi wani sahabi ya ɗaga hannu ya ce, a fi kulli amin ya rasulullah, Allah ya wajabta mana aikin hajji ne duk shekara? Kun ji ta tambaya, tambaya ne ban al'ajabi, annabi ya kawo da kai kamar bai ji ba, ya sake nanata, ya manzo Allah duk shekara ne Allah ya wajabta mana? Annabi ya kawo da kai kamar bai ji ba, ya ƙara nanatawa. Da ƙarshe annabi ya ce, da na ce eh wallahi da ka tabbata, kuma wallahi da ba za ku iya ba. Yanzu ka ɗauka a ce yanzu duk shekara sai kowanne a cikin ya je aikin majina, don Allah wannan mai yiwuwa ne? Ni wani ko da kawai masallacin nan a ce duk shekara wajibi ne kowa je aikin hajji, wancan ustazin da yake ta gwagwagwa ya dan sami 1500 ya samu ya je ya aure, ya ga da shi yanzu a ce to kaje ka nemo miliyan 8 da 400 da wani abu, haka ne kudin aikin hajjin da jihar Kaduna ta sanar wannan shekara. Don Allah cikin muwaye zai iya zuwa kwakwalon miliyan 8 ya ce zai je aikin hajji? To ka ne kila ka je ka nemo bashi a ce duk masallacin nan mun dan goma da liman da ladan da na'ibi da malaman da ke karatu da kowa da kowa da an dan goma a rufe masallaci an tafi aikin haji, ka ga wannan ai ba abin nan bane. To ka da aikin haji kowa yana fafutuka yanda zai biya bashi miliyan 5 da ya ciwo bashi, wani ya je Zaiz banka ya ci bashi, wani ya je wurin alhaji, wani ya sai da gonin kakansu, wani ya tara yan kallon shi ya ce da Allah salamun ce mishi gadon su, to ai kuma za su aikin hajjin ai. To ka ga irin wannan, to ai ka ga da annabi ya ce eh to gata wajen kuma da ba za mu iya ba. To shi ne wannan hadisin ke magana akan cewa in kuka karanta wani abu ba ku gane ba to ku tashi, saboda kuna iya dora ku ta kawo fahimtan ku daga ƙarshe ku ta jariya kawai sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wani hukunci mai zafi. Kun gani? Kamar yadda wannan sahabin da a ce annabi ya ce to da fa magana ta ƙari. Duk shekara muna nan kafa sai zai mu je mu tare a makama dai kawai gaba ɗaya. To wa ina jirgin da zamu iya shiga duka ɗan Najeriya musulmin Najeriya mu kamar mutum miliyan 130. A'a musulmin muke tare ustaz. A ce misali duk zamu je aikin haji mu miliyan 100. Sai dai mu yanke. Mu yanke wannan kama hannun wannan wannan kama hannun wannan. Har mu kai Barmaliya. To an kai Barmaliya ko ya za a yi oho. Kagani sai dai mu je mu tare. Kaga wannan tsanani ne. To shine sai wannan hadisin yace in kuna karatun Qur'ani kuka ga inda kuka zo ba ku gane ba to ku tashi. Wannan a zamanin annabi kenan saboda kar ku tsaya ku yi ta jayayya sai Allah madaukakin sarki sai saukar da abin da zai wahalshe ku. Kuma in kuka yi wannan kaga ai ba za ku iya ba. To waɗansu malamai suka ce ma'anin shi kenan. Waɗansu malamai suka ce shine cewa ya ta mai annal ma'ana zai kuma iya ɗaukar ma'anan shine iqra'u walzamu al-itlas ala ma dalla alayhi wa qada ilayhi. Zai kuma iya ɗaukar ma'anan shine ku karanta al-Qur'ani in kuka karanta ku lizimci dunƙulewa wuri ɗaya. In dai akwai al-Qur'ani a cikin ku babu dalilin saɓani. In dai akwai al-Qur'ani mai girma tunda al-Qur'ani mai girma al-Qur'ani ne ma'anar al-Qur'ani mai tantancewa tsakankanin gaskiya da ƙarya, mai tantancewa tsakankanin halal da haram, mai tantancewa tsakankanin hukunce-hukunce wanda ya wajaba da wanda bai wajaba ba, mai tantancewa tsakankanin hukunce-hukuncen da yake umaza da wanda yake umata. Ko ni Qur'ani ya tantance shi kamar yadda na karatu a jiya akwai wasu abubuwan da yake Qur'ani ya kawo tantancewansu ƙararrami ya bayyana su, akwai wanda yake ya fitar da waɗansu ƙa'idoji ne duk abin da ka ɗora shi akai zai balance hukuncin shi zai fita. Waɗansu abubuwan ƙarara waɗansu kuma ƙa'idoji ne aka fita wanda kana ɗora shi akai za ka ga hukuncin ya fito maka. To tunda dai akwai wannan kenan yanzu duk abin da kake neman ka gane mai kyau ne ko mara kyau za ka same shi a ina a cikin Al-Qur'ani mai girma za ka gane shi. So da haka matuƙar dai akwai Al-Qur'ani mai girma kuma yana nunar da ku yana jagorantar ku to dole ku dunkule a cikin ku dawwama cikin dunkulewa don babu dalilin saɓani. Ko akwai dalilin saɓani? Babu. Babu dalilin saɓani duk abin da kake so to gashi in na karanta in dai na gane kai ma ka karanta in dai ka gane dole mu tafi mu dole. In ko kaga an karanta an saba ko dai ba a karanta daidai ba ko ba a fahimta daidai ba ko kuma an sa san rai da haka duk wata aqida da ka sani ka dora ta akan wannan ko dai nassi ne ba su karanta daidai ba ko sun karanta daidai amma ba su gane ba ko kuma sun gane amma san rai ya rufe musu ido. A ƙarƙashin nan duk wata bid'a ta fito, duk wata bid'a a ƙarƙashin nan ta fito. Akwai wanda ba zai karanta daidai ba ne kamar wani daga cikin magabata da ya samu sama da shekara 40 yana karanta hadisin al-Imam Abu Dawud naha annabi sallallahu alaihi wa sallama an tahalluq yawm al-jumu'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana at-tahalluq sai ya karanta ba daidai ba ko kuma mu ce sai ya fahimci ba daidai ba. At-tahalluq sai dauka aski al-halq ba shine aski ba. Manzon Allah ya hana at-tahalluq ya hana aski ranar juma'a da haka shi sai ya tafi akan cewa ranar juma'a ba aski shi da ya samu shekara 40 akan wannan matafiyan rana ɗaya ya samu wani malami sai ya zo ya mishi ƙara mishi aski cewa at-tahalluq al-hilqa halqa annabi ya hana daɗira ranar juma'a a zo ana zuwa masallaci ana ibada kawai sai ƴansu zo nan su daɗira wasu suna karatu zai yanke sahu zai takwa sauran masu ambaton Allah sai annabi ya hana. To amma shi bai gane cewa wannan at-tahalluq da'ira ake nufi shi sai dauka at-tahalluq aski ake nufi kaga bai karanta daidai ba, ko kuma a ce ya karanta amma bai fahimta daidai ba, har sai da aka zo aka yi mishi bayani. To akwai lokacin da zai kasance kuma an karanta an gane, amma kuma dai san rai ya sa ba za a yi ba, san rai ya sa ba za a yi ba. Duk wanda ke karatu a cikin hadisi zai karanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah da kamin dama ya dora akan nahwu, sai da wani malami a radio a cikin littafin Tajul Jami' lil Usul da yake karantawa, sai ya zo karanta hadisan da ke nuni akan dora hannun dama akan nahwu. Shi ke karanta littafin, ba wani tsawon shi littafin, shi kwakwalo littafin da kansa, ya kyale Bukhari, ya kyale Muslim, ya kyale Abu Dawud, to duk muji. To yanzu wannan littafin zo din ka karanta din, duk da yake akwai hadisai ba'i sai marasa kan gado, amma zo dai ka karanta. To sai ya zo babin dora hannun dama akan hagu a cikin sallah. Idan gaskiya yake so da ya karanta wannan hadisai da yawa a ciki, abinda kawai ya kamata ya ce shi ne, to jama'a musulmi ɗora hannun dama akan hagu a cikin sallah sunnan annabi ne, shiriya ce, ga hadisai mun karanta. Ah, to san rai fa ba zai bar shi ba, kawai da ya gama karatun hadisan maimakon ya kwaɗaitar da mabiyansa akan to ku riko da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai cin nasarar duniya da na lahira a ciki. Yana gama kawo hadisan sai ya ce, to a duniya a yau babu wanda ya ce ɗaura hannun dama akan hagu a cikin sallah wajibi ne sai wahabiyawa. Kawai sai da batin hankalin mutane, sai karkatar da hankalin mutane, da kawai ya ce ɗaura hannun dama akan hagu shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. In yana son ya bayar hukuncin shi a fiqh, wajibi ne ko sunna ce ko mustahabi ne, wannan daban. A'a, kawai sai ya ce da ka a yau babu wani wanda ya ce ɗora hannun dama akan hagu wajibi ne sai wahabiyawa. Kawai sai kuma aka koma ana ta bayani akan wahabiyawa da irin yadda wahabiya suke kaza suke kaza suke kaza suke kaza. To ina shirin annabi sallallahu alaihi wasallama, an karanta ta an gane ta, an karanta ta da kyau, an fahimce ta da kyau, amma alhawa san rai ya sa ba za a aiki da ita ba. Kaga inda ahalu, shi yasa ake kira yan bid'a ahalul ahwa'i, masu bin san zuciya, masu bin san rai. To haka nan za ga ya ɗauki ayoyin alqur'ani mai girma na tafsiri, sai a yi ta mai da tafsirin akan wahabiyawa, akan wahabiyawa, akan wahabiyawa. Wannan sai ya min daidai da wani bawan Allah da muka taɓa tattauna da shi, tattauna ya ɗan jima ya kai shekara kamar 30, kamar na taɓa gaya muku shi a nan cewa wata mata ne, wani mutum ne yana son ya aure ta, an ce yana zaune ne a Saudiya, yana zaune ne a Saudiya, to ya dawo Najeriya yana neman matan da zai aura. To sai matan ta ta gaya min cewa gashi yana son ya aure ta, amma don Allah in je in dan yi magana da shi in fahimci yadda yake, saboda wannan ya zama lafifi ta aure shi ko kar ta aure shi. Ranar Juma'a ne, sai na tafi sai na same shi, da na same shi a low cost muka gaisa lafiya lafiya madalla, da muka gama tattauna da shi sai ya ce min, daga nan ina kai? Dattijo ne, ba yaro ba ne, dattijo ne, don ko a lokacin da nake magana shi dai bai kasa da shekara 60 ba, ni kuma kaga shekara 30 da suka wuce, kaga ni kuma ina da kuruciya sosai, ba farin gashi. Ya ce ina za ka? Na ce zan je masallaci, domin a lokacin da muke da ƙuruciya muna zuwa masallacin Juma'a tun ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10, ya za ka ƙarfe 10 ta maka a gida baka je masallaci ba, galibin hadda mu duk a can muka yi, ƙarfe 9 zuwa 10 muke kama hanya nan mu tafi masallacin Tudun Wada, amma a wannan ranan na ce zan yi sallah a lokacin. Ya ce ina za ka? Na ce zan je masallacin Juma'a. Ya ce wani masallaci kake zuwa? Na ce ina zuwa na Tudun Wada ne, amma a yau zan yi sallah a nan lokacin. Sai ya ce ayya, ya ce ni ma nakan yi a nan ɗan, amma ka san wahabiyawa ne. wahabiyawa ne yace ka san tarihin wahabiyawa nace ban sani ba yace to barka ji tarihin su sai dauko min wani tarihi sai daga ba naje san magana na shi ko kariyani amma wannan kifin abin nan din da ya kawo min sanarwar da ya kawo min ban gane kariya bace sai bayan shekaru yace min asalin wahabiyawa a wannan zamani bin ba shi ne shugaban wahabiyawa bin ba shi kuma ga mahaifin shi ya kawo wani shi ne mahaifin shi wani shi ya haifuwa ne wani shi ya haifuwa ne wani kuma shi ya haifuwa ne har sai da dangana da Ibnu Taymiya kun gani sai da dangana da Sheikhul Islam Ibnu Taymiya to tun anan ne haske ne fahimta ya san kariya ne Ibnu Taymiya bai ma taɓa yin aure ba a duniyar shi ballantana haifuwa ne haifuwa ne haifuwa ne haifuwa ne har ya kawo kan bin bas shi da mai aure a duniya yana cikin ulama ul azam gwagwaran malamai Allah ya gafarta ma Ibnu Taymiya to amma shi yanzu ya dauko wata salsala da yake gaya min bin bas wani haife shi shi kuma wani wani haife shi wani shi kuma wani haife shi har sai da dangana da Ibnu Taymiya yace to wannan shine salsalan wahabiyawa to wahabiyawa tsinin nuni ka san da aka yi aka tsine musu ne shi ban sani ba yace akwai wani babban malami wali ne daga cikin waliyai yana karantar da dalibai sai ya ga lokaci yayi da zai koma ya karo ilimi shikenan sai ya sallami dalibansa sai ya fita nemo ilimi karo ilimi to lokacin da zai fita ashe ya bar matarsa da ciki shikenan ya fita ya samu kusan shekara 20 da wani abu bai dawo ba to kaga wannan matan ai ta riga ta haihu ya har ta riga ta zama babba to lokacin da malamin ya tashi dawowa saboda tsufa ya kai shekara a lokacin nan kusan 80 da wani abu to har ya makance ya zama baya gani to da ya dawo garinsu sai wahabiyawa suka yi kutun-kutun suka je suka kulle makirci suka je suka ce mishi Allah gafarta malam me zai hana kai aure tunda matarka ta daɗe da rasuwa yace musu to ni tsofai tsofai ne yace ce za ta aure ni suka ce in dai kai da za ka yi auren akwai budurwa ma da za mu haɗa ka da ita ba zawara ba aka ce a to shikenan yace in dai shikenan za ka yarda shikenan aka je aka yi ma wancan yarinyar magana yarsa ce wai aka daura aure har ya shiga daki ya tare da dawatan shi da waye da waye shi daga bayan ne sai wanda daga cikin wahabiyawan yace kai shi dai ga reje faɗi gaskiya sai ya je samu malai ya riga wata malam kaga wannan matan da ka aura yau kwana kaza a yi ina kadin nan da ka bar matanka da ciki to ai ita ce to shine yana daga kai sama sai ya hango lahul mahfuz kawai sai ya ga an rubuta wanda suka yi wannan aiki wahabiyawa ne kuma tsinin nuni wanda bai iya gane illan bai iya gane ashi ba ya amma ya iya hango lahul mahfuz kun san cikka da yarwarin da ke cikin wannan da yawa wai ya hango lahul mahfuz amma bai iya hango ashi ba to ga kuma ga shi makaho bai gani wannan sai daidai da wani sai daidai da wani kissa na Sheikhul Albani wani wanda yake cewa ya san ilimin gaibi shi yakan ce ya san ilimin gaibi duk abin da yake gaibi ya sani kuma zai jayayya da kowa akan wannan Sheikhul Albani da yake kun san shi Sheikhul Albani kwararre ne wurin iya jayayya kwararre ne wurin iya jayayya yana jayayya gurin tabbatar da gaskiya ko da malami ne irin manhajin sa sabar irin sa al'alama bin ba shi bin ba zai iya jayayya ba bai iya jayayya ba kawai sai dai ya gaya maka gaskiya kawai shu shi ku Albani zai kawo gaskiya in ka nemi ka karkatar da gaskiyan kuma zai jayayya sai ya tabbatar da gaskiya to shine sai ya aika ma wancan shekanin da ke cewa ya san ilimin gaibi ya ce za su yi munakasha sai ya share magana sai ya ci gaba da magana sai shi wancan mai cewa ya san ilimin gaibin sai yana ganin in ko da zai je jayayya da Sheikhul Albani an ya kara samun promotion, an ya samu credit a ce yau ya zauna da albani, kuma zaton shi shedanen shi suna gane cewa ba maka iya kudin shi, shikenan sai taso da kansa sai biyo Sheikhul Albani. Yalo ce na zo ne mu yi jayayya ne mu naƙasha da kai mu mujadala da kai akan na ce na san ilimin gaibi. Sai Sheikhul Albani ya ce zan yi munaƙashar nan, zan yi mujadala nan da kai amma da sharadi ɗaya. Sai ya ce to ne sharadinka? Sai ya ce to munaƙashar ta ƙare. Ya ce tun da ba ka san sharadi na ba. Kun gani? Ya ce to a riga an gama mujadalar ma, jayayya an gama ta. Ya ce zan yi jayayya da kai da sharadi ɗaya. Ya ce to ne sharadin? Ya ce to mujadala ta ƙare. Tun da baka san sharaɗi na ba kuma na ɗan ina ɓata maka lokaci da kai akan alka san bai ko ka zuru malamai na Allah inda Allah ke ba su tilka hujjatu na atayna ha Ibrahim ala qawmi. So haka suke yi. To menene zai haifar da irin wannan ruɗanin wancan ya ce yau wani yana ganin lauhul mahfuz wani zai gani? To ai muna da inda za mu koma. In ko ka ga an samu matsala to an yi watsi da wannan asalin ne na Alƙur'ani mai girma. Inda a ce kowa ya ɗauki cewa qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah. To ai ba mu saba ba. Kar ka ce a to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ilmu sunan shi ba ghairu ba. Ai akwai al-ilm. Al-ilm kuma wannan akwai abin da ka sani wanda ni ban sani ba. Akwai abin da na sani wanda kai baka sani ba. To yake na sai zan ce maka na san gaibi. Saboda na san abin da baka sani ba. Kai ma ka san gaibi saboda ka san abin da ban sani ba. Ai ba gaibi ka sani ba, ilmu ka sani. Ko ba haka bane? Ilmu daban, gaibi daban. Lokacin da Allah ya tsanka yadda wani daga cikin bayinsa akan wani al'amari, to ya zama ilmu. Ba a cewa Allah ya sanar da shi gaibi. Ya zama ilmi. Qala bal ghaibi wa la yuzhiru ala ghaibi ahada illa man nataba min rasulin fa innahu yusliku min bayni yadayhi min khalfihi rasada li ya'lama an qad ablagha risalata rabbihim. Ta zama risala ba ghaibi ba, ta zama saqo. Ana ba annabi aka fayyace mishi ita, ta zama risala saqo ya gane kuma ya gaya ma wasu. Kai ba ghaibi kenan wannan ba. To shi ne ke cewa to ma'anan shi ne ku karanta Al-Qur'ani kuma ku yi ku nizanci dunkulewa akan abin da Qur'ani ya nuna kuma ya jagorance ku zuwa gare shi. Fa idza waqa al-ikhtilaf, idan sabani ya shigo, aw arada shubhatun, ko kuma wata shubha ta bijiro ta katabi al-munaza'a, wacce tana hukunta sai an yi jayayya. Ad-da'iya ad-da'iyati ila al-iftira, wacce za ta haifar da rarrabuwa. To a irin wannan lokaci faturku zalika, to ku bar wannan tattaunawan kawai. Wa tamassaku bil muhkam, ku riko da abin da yazo karara wanda ba sabani. Wa tarkul mutashabih, wannan mutashabih din wanda kuka kasa gane ma'anarsa ku kyale shi. Allazi sabbaba al ikhtilaf, wanda shi ne zai kawo muku sabani. In kuka bar shi sai ku yaya kamar yadda nace, sai a je a bincika, sai a je a tambayi masana, shi za su zo su tantance waɗannan abubuwa. Malaki wa ahlul batil, amma ka ga su batattu, yattabi'una ma tashabaha min al-Qur'ani, su kullum suna kwakulo abin da yake da shubha ne a cikin al-Qur'ani. Wa yujadiluna fihi ibtigha al-fitna, su ta jayayya a ciki domin neman raba kan al'umma, haddasar da fitina. قال عمر رضي الله عنه سيدنا عمر كيشوا إنه سيأتي ناس للو إن سمت عن ذا يجادلونكم بشبهات القرآن ذا سرق جائية لقول إن شبههم بكيتم القرآن أقول أول جهة ما سشبها يوم علم شبهك من دنا فسرا شيني وإن سأين ديكي ما أنا سبايا بينا في أن قاما سيدا وإن سأين وانسو سنن ذاك داني سحقيقا من غانيوه. Amma in kun bar su su kaɗai ba za ka gane sosai ba. To shi ne sai ke cewa idan irin waɗannan mutane sun zo suna jayayya da ku akan shubuhun Al-Qur'ani, fa khudhuhum bi sunani, ku kama su da sunnoni ne, ku ɗauko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi suke tantance ayoyi, suke bayyana ayoyin Al-Qur'ani. Shi yasa kaga kowane ɓatacce zai iya cewa shi yana riko da Al-Qur'ani. Ko shi a mana suka ji a ce maka wai da Qur'ani ne zai kafa maka hujja akan cewa sahabbai kafirai ne. Sauran ƙungiyoyin bid'a wanda suke cewa Allah na ƙasa sai ci an ce wasujudu wa qatarib kai sujada zaka kusanta to da ka yana zaka kusanci Allah Allah na ƙasa kenan tunda an ce kai sujada kun gane mutum da ke kowa ma Allah ne ina dalili ai annani ana Allah la ilaha illa ana ai in ka ce ana wane kenan ni kenan kai ma an ka ce ana kai kenan kai ma an ka ce ana kai kenan to da ka ashe kowa ma la ilaha illa ana kowa ma anan nan shi Allah ne kaga kowane batacce ya kafa hujja da ni da Qur'ani to ya za a yi a tantance gaskiya shi sayyidina Umar ya ce fa khudhuhu bisunan ku kama su ta hanyar sunnoni sai ya ce to a dauko hadisin da manzon Allah ya bayani a ina Allah yake to ba za su yarda da wannan hadisin ba to anan zaka gane in bata tuni kira an gane batun da kyau haka duk kungiyoyin bid'a zaka ga ba sa son hadisai shi yasa cikin takon kungiyoyin bid'a babban abu da suke so su tabbatar shine su rubuta hadisai tukuna kamar yanzu irin Dr. Gumi Dr. Gumi dake da aqidar Mu'tazila shi yasa kaga babban abin da yake so ya bata yanzu a duniya shine hadisai zai nuna maka su hadisai sai Bukhari banzani ka kyale su hadisan sai Muslim banzani duk wani malami na sunna da kasabi wanda yake fassara maka wadancan zai nuna maka ka kyale su malaman da muke takama da su a sunna a wannan zamani su bin ba su Sheikhul Albani su Usaini da sauran manyan malamai na sunna duk zai ce maka tarakace ne kai ka kyale su to wani malamin ka kenan yanzu kai shi kadai kenan ya rubi to shi ko da yabi da Bukhari ba dan ya ce akwai hadisi na bola a ciki kun gani bai yadda da Bukhari ba bai yadda da Muslim ba bai yadda da kaza ba bai yadda da kaza ba malaman hadisi magabata jiga Al-Hafiz Ibn Hajar wa duk bin yadda da su ba to ina yake son ji yana son ne ya dauki aqidan fatattu in bid'a cewa abu na farko in suna son su galaba shine su rubuta hadisi idan aka rubuta hadisai to shikenan kowace bata za a iya nemo mata ai tawilin wata aya ta alqur'ani a ce tana goyon bayan ta amma inda za a samu cika shine hadisai aka dauko su za su fafayyace komai to bai a rubuta muku hadisan tukuna ke kun gani ita ce ka'idar ɗan bid'a duk inda ɗan bid'a za ka ga bai rika riko da hadisi kamkan ba shi yasa ba abin da ke mai bid'a zafi fiye da kurkacewa ko ni za a yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi ya tabbata a cikin Bukhari hadisi ya zo a cikin sahih Muslim hadisi ya zo a kaza wannan abu yana musu radadi yana musu zafi saboda yana bata musu tafiya abin da suke so kawai a dauko zantukan mutane ne wane ya ce wane ya ce wane ya ce sai a dauko maka wanda yake ba ruwan su da Allah ba ruwan su da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ta kawo maka maganganun su to da shi ne za a gina maka wata aqida to shi ne sayyidina Umar ya ce fa khuzuhu bi sunani ku kama su ta hanyar sunnoni fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillahi yace ashabus sunan masu riko da hadisai sun suka fi kowa sanin littafin Allah yanzu dauki tafsirin al-Imam Ibn Jarir duk ayan da ya kawo maka shi ya kawo maka asar akan ta ga asar daga annabi daga sahabbai daga tabi'ai dauki tafsirin Ibn Athiyya dauki tafsirin Ibn Kathir anan nan kusa ma duk tafsirin da ya kawo maka na aya sai ya ce ga wanda suka fassara ayan da kaza sai ya kawo maka hadisai akai to irin wannan ɗan bid'a ba sa so shi yasa yanzu inda ka tambayi ɗan bid'a yanzu wani littafin hadisi ya ka a wani littafin tafsiri ya kamata in riko da shi sai maka ce maka samu jalalaini jalalaini ko ba shi bane shi ne madogaran su ƙololuwa tafsirin jalalaini tafsirin jalalaini ba wani hadisi a ciki ba a fassara ayoyi da hadisai ba ma a faɗa da bayanan kawai ɗan bayani ne sama sama shi ne suka ji an ce maka wani abu zai tafsirin alqur'ani mai girma da watan azumi ko ya san da qur'ani da tafsiri an fara alif lam min zalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin ya ce to kaji mu je karatu zuwa ƙarshen ramadana an saki tafsirin alqur'ani mai girma wallahi ba yadda za a yi a gane shari'ar nan babu yadda za a yi a gane shari'ar nan kila kun gane to irin wannan tafsirin birbir din na je kana yi ka to shi ɗan bid'a suke so idan suka zo ayar da suke son su murɗar da ita su tankwara ta sai dauko su zama kafintoci a fara can a sassaka can a dauko kofa a kafa a nan sai ya ba su abin da suke nema to abin da suke nema ke to amma in ana son a ruguza musu lissafi to a dauko sunnonin annabi yace li anna haka ne ko malinki ne ya ƙara bayani li anna sunana tubayyinu muradillahi domin sunnoni su suke fayyace ma'anan mene Allah ke nufi sunnoni su suke fayyace wannan dan Allah jama'a ɗan ƙala ƙatar suka ce wa aqimu salata san yadda da wa aqimu salata to ya ake sallah su ba su da hadisi ba sai da hadisi ba da haka ya sallah ɗan ƙala ƙatar ki kowa ne abin da kawai ga dama ne amma ya za ka yi ka gane yadda ake sallah to hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su suka suka da yayi to su ba su da hadisan ba za a yi aikin haji hadisai sun suka zo suka fayyace yadda manzon Allah ya aikin haji to su ba su yarda da su ba za ka aikin hajin su lani kawai sai abin da mutum ya ga dama to haka duk hukunce hukuncen shari'a take a wurin su ba wani wanda zai musu bayani a daidai lokacin da yake kuma su suna koyar annabi bayani su kuma suna yin madaliban su bayani ka je wani kasuwancin biza na gaya muku annan anguwan nan wata yarinya suna zaune da mijinta mijinta ya koma ɗan ƙala ƙatu ya koma ɗan ƙala ƙatu to sai danginta sai suka zo sai suka kawo mana bayanin cewa ga abin da ya koma da ni da Malam Abdullahi Imam da wane ne na ukun namanta muka je muka same shi har gida matanka ta kawo kukan cewa baka yadda da hadisai ba kana tuhuman annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya kai surutu haka yake tuhuman shi annabi ya kai surutu fadi ba a tambaye ka ba waye ta aike shi zai ta wannan tada tada yace abinda aka gaya muku haka ne muka ce a ba mu gane ba gaya mana matsayinka da bakin ka kar ka ce mu maka sharri yace to shi waye aike shi zai ta surutu da wannan ya gurbata mu mutane addini wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake gaya maka ya gurbata wa mutane addini ai Allah ya ce Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin alqur'ani fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu ga hadisi wannan aya sai muka tambaye shi fa bi ayyi hadithin wani hadisi ake nufi a nan gurin sai ta qur'ani wana sai muka ce to ai tun daga farkon suran har yanzu a nan gurin ba ana maganar qur'ani ba kai ina ka samu wannan fasarar cewa hadisi a nan gurin qur'ani yake ne sai ya fara musu sai muka ce to ga wayansu ayu guda biyu ka tantance mana wata aya ta ce litatulu alaihim allazi awhayna ilayka wata aya ta ce li tubayyana linnasi ma nuzila ilayhim li tatlu shi ne ma'anar li tubayyana wannan aya ta ce li tatlu alayhim dan ka karanta musu sai wata aya ta ce li tubayyana linnasi dan ka musu bayani to tilawa ita ce bayani sai ka saba da amsa sai ce ai hukumi shi ma sai ya jiya tambayi malamin shi sai ka saba da amsa to duk ɗan bid'a ɓatattu ba sa son ka ce za ka kawo ƙur'ani a hadisi saboda hadisi shi zai tantance maka ƙur'ani to shi ne yake cewa sunnoni su suke bayanin manufan Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnatu mufassiratul qur'an sunna ita cike tafsirin alqur'ani mai girma saboda ala ayyi hal wannan dai malam ya kawo shi ne domin mu gane ma'anan halin annabi sallallahu alaihi wasallam akan yin aljibal fi ayatin lahu ko kuma almira'atul qur'an to Allah madaukakin sarki ka tabbatar da digarigan mu akan gaskiya wannan mas'alan ta fi kama da babin aqida ne shi yasa kuka ji yanzu karatun yau ne ya fi karkata zuwa da aqida ko da an gane abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu baraka ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu